sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare nake da Hanifa Kadir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ran 25 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa majalisar masarautar Bauchi ta dakatar da tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara daga makamin sa na jakadan Bauchi. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridin jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ku kira ta waya kuna aji mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojoji a kasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta Yamma sun habbarar da gwamnatin shugaba Roch Marc Christian Kabore. Kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da kasar. Fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na kasar jiya Litinin don yin sanarwa kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba. Captain Sid Sori Kabir Odrago ya ce sabon shugaban mulkin sojin zai fito da wani jadawali wanda kowa ya yadda da shi domin gudanar da sabon zaɓe. Wannan al'amarin ya biyo bayan wasu rahotanni masu cewa ana gwabza kazamin fada kusa da fadar shugaban kasa da ke Ouagadougou babban birnin kasar. Babu labarin inda shugaba Kabore yake. Rahotannin baya-bayan nan na jiya Litinin ya ce sojojin suna tsare da shi tare da wasu mambobin gwamnatinsa. Akalla mutane shida ne suka mutu a wani turmutsitsi a wajen filin wasan kasar Kamaru da ke karbar bakuncin babban wasan kwallon Afrika a jiya Litinin. Wani jami'in gwamnati ne ya faɗi hakan. Yana mai nuni da fargaba game da ko shin kasar ta Afrika ta tsakiya za ta iya karbar bakuncin gudanar da gasar wasannin motsa jiki mafi girma a Afrika. Nasiri Paul Biya, gwamnan yankin tsakiyar Kamarun, ya ce ta yiwu a samu ƙarin mace-macen. Ba mu da ikon bayar da adadin waɗanda suka ji rauni, ya ƙara da cewa. Turereniyar ta faru ne lokacin da mutane ke ƙoƙarin shiga filin wasan na Olembe a Yaoundé, babban birnin ƙasar, domin kallon fafatawa tsakanin ƙasar mai karɓar bakunci da kuma Comoros a wasan kwaf ɗaya. Karo na 16 a gasar cin kofin Afirka. Jami'ai a asibitin kusa da Masasi sun ce sun karɓi aƙalla mutane 40 da suka ji rauni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya yi ganawa ta yanar gizo da manyan shugabannin Turai kan barazanar mamayar Ukraine da Rasha ke kokarin yi, kamar yadda yake nazari kan batun aika dubban sojojin Amurka zuwa Baltic da kuma kudancin Turai. Biden bai yanke shawara ko zai tura kayayyakin sojojin Amurka da kuma ma'aikata kusa da Rashar ba, sai dai sakataren yada labaran na fadar White House James Saki ta ce gabanin ganawa da jami'an Turan, Amurka ta sha cewa za mu tallafa wa abokan tarayyarmu na sashin gabas wajen tinkarar Rasha. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya sanya sojoji 8,500 sun zama cikin shiri domin tura su zuwa gabashin Turan, inda mafi yawancinsu za su iya zama wani bangare na dakarun mayar da martani na kungiyar kawance ta NATO yayin da Rasha ta mamaye Ukraine.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jihar Bauchi. Inda majalisar masarautar Bauchi ta ayyana dakatar da tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya, Mr. Yakubu Dogara, daga makamin sa na jakadan Bauchi. Ko me ya zafi haka? Ga Abdulrahman Muhammad da wannan rahoton.
Idan ba a manta ba, a ranar 30 da kuma 31 ga watan Disamban bara, an samu hatsaniya a yankunan kananan hukumomin Bogoro da kuma Tafawa Balewa a jihar Bauchi, da ya haddasa kone-kone da lalata dukiyoyin jama'a da raunata wasu mutane. Har ila yau an farfasa motocin sarakunan Bauchi Rilwano Sulemanu Adamu da kuma sarkin Das Usman Bilyamin Usman akan hanyarsu domin halartar bikin karrama dattijo na al'ummar Sayawa Najar Baba Peter Kwanto. Galadiyan Bauchi injiniya Sa'idu Ibrahim Jahun shine ya karanta jawabin dakatar da Right Honorable Yakubu Dogara daga mukamin jakadan Bauchi.
Ba shakka mun nuna bacin ranmu akan wannan abubuwa, mun nuna wannan abun da kaman dabbanci ne da kuma tsokana da kuma yaudarar mutane saboda haka mu kira gwamnati a lokacin da zai ta yi bincike ta da wanda ya suka shiga cikin wannan magana saboda haka hukunta su zama da kansu ta yi kwana-kwana sannan da mu sake bi wannan batun magana mamaki cewa akwai wani dan wannan shi ba dan wannan yanki ko wanda ke duba tsaki a cikin wannan wuri yana kuma rike da sarautar mai martaba sarki Bauchi yana ɗaya daga cikin wanda suke da hannu a ciki saboda haka lokacin da sun wata wata ya zama ta yanki hukunci cewa ya zama da fitar da shi da wannan sarautar da yake da shi na jakadan Bauchi a cikin lokacin da aka kawo bincike.
Musa Habila Daniel tsohon jami'in hulɗa da jama'a na al'ummar Siyawa worldwide ya nemi da kai zuciya nesa da kuma gargadin 'yan siyasa da su guji ingiza matasa aikata miyagun aiki.
Sunana Comrade Habila Daniel Dodo Dinki Dulsi Dazara Abogor Local Government shugaba na yada labaru wato National PR Worldwide na al'umman Siyawa shekara shida. Abun da ke tafe da ni shine na dubi abun da ya faru kwanakin baya, abun da ya faru a kasan mu al'umman Siyawa na maganar gabatar da hidiman Baba Gonto wanda za a karrama shi a daukaka shi domin gwagwarmaya da ya yi a kasan mu na al'umman Siyawa. To abu ɗaya da ya sa na tashi domin in kira musamman 'ya'yanmu da manyanmu da kankanana da matasa duka da fastoci mu dawo ga Allah. Ina kira da babban murya jama'an al'umman mu na zar kingdom gaba daya mu dawo da hankulanmu gida.
Ba ganin wasu matasa ne ake ingiza su suke aikata wannan shugabanni da 'yan siyasa su ne suke sa su aikata wannan al'amari.
To ai ranka yadda ai idan ma akwai matasa zai wani abu akwai wanda yake ziga shi ko? To amma abin da nake so mutane su gane idan wani ya ziga ka ina yaronsa da ya shiga gaba ya zama ya sa wuta gidan wani. Idan mai siyasa ne ya kawo yaron nashi mana kai da ka karbi wannan yaddan cewa zaka kone gidan yayanka zaka kone gidan babanka gobe kai ina zaka zanna ko idan kowa ya fita ya bar tafa balewa kana da inda kai zaka zanna kai kadai. To rokon shine ai nace da manyanmu da 'yan siyasan da fastocin duk mu zo mu hada kai wuri guda inda mun an yi kuskure a nemi nadama a gyara ba wai a ci gaba da barkan wurare ba.
Sai dai kuma na nemi jin ta bakin Musa Yakubu Dogara da mahadimansa kan dakatar wanda aka yi amma bai yi nasara ba. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Darajar hannayen jarin kasar Rasha a jiya Litinin ta yi kasa a daidai wannan lokaci da ake fargabar yaki wanda hakan ya sa aka yi asara sosai ta biliyoyin daloli a wasu jigajigan kamfanonin hada-hadar kasar. Yayin da ake cikin damuwa cewa shugaba Vladimir Putin yana gab da bada umarnin mamaye makwabciyar kasar su. Kudin kasar mai suna ruble yayi faduwar da ba a taba ganin irin ta ba cikin watanni 14 wanda hakan ya sa babban bankin kasar ya shiga tsakani ta hanyar dakatar da sayen kudaden kasashen waje domin a tallafa wa kudin ruble din. Bankin Russia ya yanke shawara daina sayen kudaden waje a kasuwar hada-hada ta cikin gida. Kamar yadda bankin ya faɗa a cikin wata sanarwa, an cimma wannan shawarar ce domin a rage matsalar da kasuwannin kuɗin suka shiga. Pakistan ta rantsar da mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin kasar jiya Litinin, abinda ake yabawa a matsayin abin tarihi inda maza ne suka mamaye tarihin shari'a a kasar da ke da rinjayen musulmai. Aisha Malik mai shekara 55 ta yi rantsuwar karɓar aiki a wata hidima a babban birnin Islamabad da aka nuna kai tsaye a gidan talabijin. Yanzu ta shiga cikin jerin alkalai 16 na kotun koli. Ina so in taya alkali Aisha Malik kan zama mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin. Ina mata fatan alheri, a cewar Prime Minister Imran Khan a shafinsa na Twitter.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma,
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya gauna, kullum ka gano sabon fitina, yayayya ko neman magana sai an so yuna.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu hillani ba mu taba gani inda aka zo aka yi mahillani asibiti ko ta dabbobi ko ta mutane ba. Ni dai a nan zuwa na ga ƙasa gaskiya ban gani ba. Ina da shekara kusan 37 a ƙasar ga.
Ruwan sha ba mu da shi ka. Matan mu jira suke kore kore, har dare suna bisa rijiya ba ruwa.
Duk wanda yake da shekara 35 a ƙasa kusan shekara 40 na aka haife shi, ba mu yi boko ba, ba yaran mu ba su yi ba. An she kuma mu daina barin yaran kanana suna bin shanu, to ya za mu yi masu? Babu makaranta, an she kar su koyi kiwo, to wani sana'a za su kama?
Fulani makiyaya kenan a jihar Oyo ta Kudu maso yammacin Najeriya ke jaddada neman haƙƙin su a wurin hukumomi kamar yadda dokoki suka halarta musu. Kuma wannan shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma ne zai yi tsokaci a kai. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa, yana kikura ya bido haƙƙin sa ya tattara ko ji ko ke na sa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma. Kan an haka ba sauran kamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin zuma.
Madalla, masu yare kula da kiwon lafiya samar da ilimi da kuma ruwa mai tsafta da sauran al'amura da za su kyautata rayuwar bil'adama na daga cikin abubuwan da dokokin ƙasa suka wajabta akan hukuma ko gwamnati ta samar ga jama'ar ƙasa. Akan ce ta sanya gwamnatoci a matakai daban-daban, ke gina asibitoci da kafa makarantu da kuma samar da madatsu da sauran cibiyoyin samar da ruwa domin bukatun 'yan ƙasa da ma dabbobinsu. Rashin waɗannan ababe na more rayuwa na daga cikin ƙalubalen da Fulani makiyaya ke fuskanta a jihar Oyo da ke yankin Kudu maso yammacin Najeriya, kamar yadda suka shaida wakilinmu na can, Hassan Umaru Tambuwal.
Abubakar, sarkin Fulani Gizo.
at least for local governor dede amma yanzu mun dawo a guware ruwan sha ba mu da shi kam matan mu jira suke kore kore har dare suna bisa rijiya ba ruwa ba kana ruwa ka
to dabbobi suna samun ruwa
to dabbobi su ana tahiya a nemo inda yake ko da nisa amma na gidan nan shine da matsala amma ko na dabbobi in an taimaka mu da dam kaga zai amfane mu
to yanzu me kuke son gwamnati ta yi muku a game da wannan ruwa
to abunda muke so ya taimaka manu da ruwan sha da na shanun mu duka gaba daya muna neman wannan taimako
ko wani sashi inda jama'a ku suke kuna da wannan matsala ta ruwan sha
kore akwai kowane bangare
tun kamar shekara nawa ne kuke fama da wannan matsalar ruwan sha
to ka san abu komi yana zuwa yana janyewa da lokacin da mun zo shekarun baya matsalar ruwa bai kawo kamar yanzu tunda nan yanzu muna kusan shekara 20 a wannan kasa to lokacin nan kuma jama'a bai yi yawa haka filanin mu jefi ne amma yanzu duk an yi yawa sosai yanda ya kamata
wannan bukatar ruwan sha kun taba kai wannan magana ga hukuma
to irin ku masu zuwa jarida muna magana da su muna fada kuma har yanzu ba a yi mamu ba
sunana Alhaji Ibrahim Abubakar chairman na Miyetti Allah na Oyo State mu Hillani ba mu taba gani inda aka zo aka yi ma Hillani asibiti ko ta dabbobi ko ta mutane kai ban dai ma saba gani ni dai anan zuwa na ga kasa gaskiya ban gani ba
mu ka dade kasan
ina da shekara kusan 37 a kasan ga ina da 30 a Oyo State ina da 7 a Kwara saboda hakan ga kuma kiran da nake ga gwamnati ina mai neman alfarma a gwamnati duk da bai muna ba mu yi hushi ba kuma mu kasa kira ga gwamnati ba ta taho da gaggawa a kwanan ga wani abu ya faru a Iwerelle local government mutane sun rasu da yawa akwai yaya na wanda ya rasu a Iwerelle akwai diyar dan dana ta rasu akwai kaman mutum 7 inda suka rasu gida guda a Iwerelle na bakin cikin wannan saboda hakkin mu tana a gwamnatin Oyo State
to me ya kawo wannan mace mace
wallahi wannan abu ba mu san abun da kashi ba amma dai mun zargi cewa ai rashin kula da lafiyar mutane ne ya kawo wannan abu inda an kula da lafiyar mutane shi commissioner lafiya na Oyo State ya tafi wuri ya je bayan abun ya faru yanzu haka akwai wadanda asibiti uke maganan da nake da kai haka yanzu
to ko kolara ce
gaskiya muna tunanin kolara ce saboda akwai kumburin ciki kumburin wuya akwai zazzabi da wannan abu sannan irin wannan abu a ce ya faru a Oyo State ya kamata shi gwamnati kansa ya nada tawaga ta je wurin nan ni mai mai kira ga gwamnatin Oyo State engineer sai makin da wanda yake gwamnatin sa muna tunanin zai muna adalci ya samu ka zabe sa da gaggawa ya gaggauta daukan mataki a yi ma Hillani asibiti a gidaje ruga-ruga asibitin dabbobi asibitin mutane sannan wannan abun da ya faru a Iwerelle local government a tabbatar da an gano meye dalilin abin da ya kawo wannan cuta ta Iwerelle local government mu gidanmu kadai wannan wurin gidan inda shi dan dana da yake ardo din a wannan Iwerelle local government wajiwa local government gidansa kadai mutum 10 suka mutu
to zamu ji abinda kungiyar Miyetti Allah ta jihar Oyo yake fadi akan sha'anin ilimin ƴaƴan kungiyar da kuma tsokacin masana dokokin kasa da shari'a a dakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage
madalla masu ware Alhaji Saliu Lakki shine shugaban matasan kungiyar Miyetti Allah ta kasar Najeriya reshen jihar Oyo ya koka game da halin rashin makarantu ga ƴaƴansu duk wa da tsawon shekarun da suka shafe a lardina daban-daban na jihar ta Oyo
makaranta ba mu da makaranta ba mu da ilimi yaran mu ba su da ilimi haka nan muke karazube kasan ga mu kusan ba haife mu nan ba kusan nan aka haife mu duk wanda yake da shekara 35 a kasa kusan shekara 40 na aka haife shi ba mu yi boko ba yaran mu ba su yi ba an ce kuma mu daina barin yaran kanana suna bin shanu to ya za mu yi musu babu makaranta an ce kar su koyi kiwo to wani sana'a za su kama
to wannan maganan makaranta kun taba kai maganar ga gwamnati
ko da yauke muke kaiwa
koda yaushe muke kaiwa don dan Najeriya muke kullun yan siyasa a lokacin zabe yazo su ta tuna neman mu kukan da muke kawo musu kenan na farko makaranta na biyu ruwan sha komai da komai amma idan suka ruga suka hau sun tafi ba za su wayoye mu ba in kaga sun sake wayowa mu sai lokacin zabe ya sake dawo
yanzu wani kira gare ka ga gwamnati
ta dube mu da idon rahama kuma ta maida mu mutane mutane dan kasa al'umma masu taimaka ma kasa kai mana makarantu yaran mu su dama adalai su koyi ga abin da ke tafiya su ma su samu ilimi kuma kowa
to sai dai kwamishinan albarkatun ruwa da takwaransa na harkokin ilimi da kuma abokin aikin su mai kula da ma'aikatar kiwon lafiya a jihar ta Oyo sun ki cewa uffan game da waɗannan jerin korafe-korafe dokuwa da kokarin wakilin mu Hassan Umar Tambuwal na jin ta bakin su amma dai zamu ci gaba da tuntuba domin ba su dama su fayyace kokarin da suke yi idan akwai to sai dai masana dokokin ƙasa da shari'a irin su barista Audu Bulama Bukar tana cewa
idan muka duba sashi na 14 na kundin tsarin mulkin Najeriya tanajin da yake nan cewa rai da walwalar 'yan Najeriya shine nauyi mafi girma kuma mafi muhimmanci na farko na gwamnati
makiyayan nan da ake magana na kudu a Ondo da Oyo da sauran gurare makiyaya ne waɗanda suka zauna a bangaren da ake kira Oyo tun kan ahalicin Najeriya saboda haka mutanen nan suna zaune a can a kudu Allah ya yi su abinda kundin tsarin mulki ya sani Najeriya kulanin nan 'yan Najeriya ne a lokacin da Turawa suka bar mulkin Najeriya dama sun hango cewa za a iya samun irin wannan nasara saboda haka sai suka yi dubban ɗaruruwan burtali wato wurin da za a je a yi kiwo kenan suka bari rashin lura na gwamnatocin mu shi ya sa aka cinye dukkan burtalolin da ake magana
Audu Bulama Bukarti kenan ɗalibin digirin digirgir akan aikin lauya a jami'ar birnin London ta ƙasar Burtaniya kuma shine cikamacin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita
a gai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Barma zai kawo mana sharhin jaridan jamhuriyar Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa soja sun yi juyin mulki a kasar Burkina Faso kamar yadda suka bayyana ta hanyar sanarwar da suka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a yammacin jiya Litinin jaridar ta ce majalisar sojojin da ake kira MPSR ta ce ta yanke shawarar kawo ƙarshen mulkin shugaba Roch Marc Christian Kabore da suke zargi da gazayin wani hoɓɓasa game da matsalar tsaron da ake fama da ita sojojin a ƙarƙashin shugabancin laftana Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba sun ƙara da cewa sun soke kundin tsarin mulki sannan sun rushe gwamnati da majalisar rokokin ƙasa tare da rufe iyakokin sama da ƙasa suna masu ba da tabbacin cewa dukkan waɗanda aka kama suna tsare cikin ingantaccen yanayi jaridar L'Independent Police na cewa yawan 'yan gudun hijira ya lullunka sau 10 daga shekarar 2013 kawo yau a ƙasashen Sahel ta tsakiya wato Mali Burkina Faso da Niger akasarinsu waɗanda suka tserewa rikicin da ake fuskanta a Mali jaridar ta ce hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR ce ta bayyana haka inda ta ce mutane miliyan kusan 2.5 ne suka arce daga matsugunansu a tsawon wannan lokaci saboda haka ta buƙaci ƙasashen duniya su haɗa ƙarfi domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin Sahel jaridar Air Info ta ce wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da motar ma'aikatar bunƙasa kiwo a gundumar tasara inda jami'ai suka tafi ayyukan shawarar rigakafin dabbobi jaridar ta ce lamarin ya faru ne a ƙauyen Ngoyan a wajejen karfe 3 na daren Lahadi 23 ga watan Janairu abinda ke fayyace halin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki
Mu karkare da jaridar Le Horizon wacce ta ce shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya gargadi talakawa akan batun zaman lafiya a yayin ran gadin kwanaki uku da ya gudanar a makon jiya a jihar Dawa, inda ya fara da Tilia kafin ya isa Tebaram, Ilela da Bagaruwa, sannan ya kammala a ƙauyen Bangi waɗanda dukkan su ke fama da matsalolin tsaro. Jaridar ta ce shugaban ƙasa ya jajantawa mutanen da suka rasa 'yan uwansu sakamakon aika-aikar 'yan bindiga, sannan ya ba su tabbacin cewa gwamnatin sa da abokan hulɗa za su ci gaba da ɗaukan matakai domin tabbatar da tsaro. Yana mai tunatar da su muhimmancin nuna juriya da haƙuri da zaman tare, yayin da ya zama wajibi su baiwa jami'an tsaro haɗin kai a ƙoƙarinsu na neman bakin zaren matsalolin da ake fuskanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Malam Sule, yanzu kuma sai wasu saƙonnin da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dallani Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya. A halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger, musamman nan Kagara, abinda ya tashi daga Tagina zuwa Fondogari zuwa Benin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa, da gaskiya motoci sun yanke bi ba sa ji, kuma yan ta'adda sun wasu an shi wannan hanyoyin nan. Ba wanda ya isa ya bi hanyar Benin Gwari zuwa Kaduna ko zuwa Kuntuwa sai ya bi Tamina. To Allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki kada ka wasu don samu bi wannan hanyoyin zuwa Kaduna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Hassan Dogon Fati Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi, wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma, musamman cewa su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa. Muna fatan Ubangiji Allah ya sanya wannan zabe da za a yi a jihar mu ta Katsina, Allah ya sa a yi zaben nan lafiya kuma a gama lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa VOA America, mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto cikin Najeriya. Ya Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu nuna magani sai dai Allah. Sahabin ta Allah mu da sakon sai an kashe mutum an ɗauke mutum, amma an to an mai doka an ce an hana mu matakin da za mu kare kanmu. Duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya ce wa mutanen shi su kare kansu, kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi, sannan ba a ba mu tsaro ba, an bar mu cikin bala'i da kaskanci. Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Musa daga karamar hukumar Guri da ke jihar Yobe a tarayyar Najeriya, wanda yake zaune a Filatari sabon gari Sanuri 1. A alal hakika muna godiya da farin ciki bisa gudunmuwar da Abdullahi Balaraba Dije ya ba wa ɗan kasuwanmu wanda gobara Isla'i ya saukar musu, da kuma mashina wanda ya rabawa musamman wasu daga cikin su akwai malaman firamare su. Muna godiya hakika wannan abin ci gaba ne a gari, Allah ya kawo irinsu masu yawa. Muna godiya insha Allah.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a taƙaice.
Cewa sojoji a kasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta yamma sun hambarar da gwamnatin shugaban Roch Marc Christian Kabore, kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da kasar. Fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na kasar jiya Litinin don yin sanarwar, kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba.
Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku dosa abokan aikin ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu